Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 28 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa likitoci a Najeriya sun yi gargaɗi kan shan magungunan gargajiya ko na asibiti ba bisa ƙa'ida ba. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴa mace da Aisha Ma'azi ke gabatarwa, sai kuma muhimman kanin labaran jaridan Kamaru. Amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ana fargaban kimanin 'yan kabilar Rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin Bangladesh zuwa Malaysia a farkon wannan wata, yayin da wani jirgi dauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kada shi zuwa gabar tekun Indonesia a ranar Litinin. Mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar 'yan gudun hijiran take faɗi sun nutse. Ko da yake wasu 'yan Rohingya a Bangladesh da Malaysia da suka zanta da masu aikin ceto 'yan gudun hijiran a ranar Litinin sun tabbatar da waɗannan mutane 174 ba su da alaka da 'yan gudun hijira 180 da ba a gano su ba, kuma ake fargaban sun mutu. Mutane da dama a Malaysia da Cox's Bazar a Bangladesh, inda sama da 'yan Rohingya miliyan ɗaya ke zaune a sansanoni masu daudan gaske da cunkoson jama'a bayan da suka arce daga tashin hankali a Myanmar, sun faɗa wa Muryar Amurka a ranar Juma'a cewa 'yan uwansu da suka baro Bangladesh da jirgin ruwa a ranar 2 ga watan Disamba zuwa ƙasar Malaysia sun ɓace a kan teku, kana sun kai kimanin 180 a cikin jirgin ruwan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan ƙasashe da suka amince da iyakance farashin mai da ƙasashen yammacin duniya suka ɗora wa man Rasha, matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Dokar umarnin shugaban ƙasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje, muddin kwanta ragin ba da mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice. An fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa ƙawance, kana ya sha bamban da dokokin ƙasa da ƙasa wanda Amurka da wasu ƙasashen waje suka ɗauka, kana wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bi sahunsu, a cewar rahoton Reuters. Ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki 7 ta G7 ita ce ta amince ga saka iyakanci ga farashin man Rasha a farkon wannan wata, waɗanda suka haɗa da ƙasar Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da Burtaniya da kuma Amurka, sai kuma ƙungiyar Tarayyar Turai. Ƙungiyar ta G7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da ƙungiyar Tarayyar Turai da kuma ƙasar Australia, a cewar Reuters. Ƙasar Rasha mai arzikin mai na biyu a duniya bayan Saudi Arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Lissafi na ƙara zama damuwa, satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa. Fararen hula da dama, ciki har da mata da ƙananan yara ne, ƙungiyar 'yan tawaye M23 suka kashe a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja, a cewar rahoton na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin Rushuru na lardin Kivu ta arewa na Congo, inda M23 ta kwace yankin. Ana sa ran buga rahoton a wannan mako. An kwashe gumman shekaru ana gwamza rikici a gabashin Congo. Sama da ƙungiyoyin 'yan bindiga 120 ne ke faɗa a yankin, galibi saboda ƙasa da kuma ikon haƙar ba'adinai na albarkatu, yayin da wasu ƙungiyoyi kuma ke ƙoƙarin kare unguwanninsu. Yanayin da daman can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancaɓewa a wannan shekara, lokacin da ƙungiyar M23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru 10 ba a jinta.
kafin mu kawo muku sauran rahotannin da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotanmu na farko. Duk da yake a wannan zamani za a iya cewa asibitocin shaka tafi na nan a kusa da kowane yanki na Najeriya, mutane kan yi amfani da magungunan gargajiya wajen jinyar wasu cutuka na yau da kullum, kamar gyamban ciki, zazzabin cizon sauro da sauransu. Idan ka ɗebe zuwa awun ciki da haihuwa a asibiti da ke samun karbuwa, sauran buƙatun jinya musamman a karkara in ba ya gagara ba, mutane da dama kan yi amfani da magungunan gargajiya. Daga Abuja, Hawa Umar ta haɗa mana wannan rahoto.
Baya ga kasancewa magungunan gargajiya na da arha da sauƙin samu, wasu mutane kan ɗau wasu cututtukan ma na gargajiya ne, don haka maganin su sai ta hanyar gargajiya. Malaman lafiya na cewa sanin cuta da bin ka'idojin yadda za a daƙile ta shine magani. A kullum marasa lafiya na faɗi tashin neman magani don samun waraka, amma abin tambaya a nan shine a ina gizo ke saka tsakanin maganin gargajiya da na asibiti? Akwai bambanci ra'ayi ga masu amfani da maganin gargajiya ko na asibiti kamar yadda suka bayyana. Salima Amiru ta fara da cewa,
gaskiya ina amfani da maganin gargajiya musamman idan ina ciwon mara. To gaskiya idan na sha na asibiti baya mun, amma idan na sha maganin gargajiya cikin ikon Allah sai in ga na samu sauki. Saboda ne dai gaskiya magunguna da yawa na turawa na asibiti baya mun, amma idan ne amfani da magungunan gargajiya sai ina samun sauki.
Sunana Muhammad Makinta. Gaskiya ina amfani da shi ba sosai ba. Dalilin da yasa wani lokaci ina amfani da maganin gargajiya, don saboda gaskiya ina samun waraka sosai. Amma kuma dalilin da yasa ba na amfani da shi sosai, naji likitoci suna faɗa cewa maganin gargajiya yawanci ba ta da nafda. Wani aboki na ma ya taba sha ya masa illa sosai har ya kwanta asibiti da kyar ya samu sauki, don saboda maganin bai san yadda zai yi amfani da shi ba, kuma wanda ya bashi maganin bai gaya masa ga yanayin da za ka yi ba.
Sunana Jamilu Abdulkarim. Ina amfani da maganin gargajiya saboda wani lokacin ina jin kasala ko zafi ya min yawa, ina kan sha maganin gargajiya na kan ji sauki a jikina. Sai ne amfani da na absolutin baya fitan mun da datti yanda ya kamata, amma na kan sha wani lokacin, amma shi ina sauka ne, ana an ce ina kwanciya ne kawai, amma shi wannan na gargajiya ya kan wanke maka duk wani datti a jikinka.
Maryam Usman. Ni gaskiya ban san maganin gargajiya, yawanci yana kawo mutum illa. In suka gaya maka ga yadda za ka yi amfani da shi, wani lokacin kai amfani da shi sai ya zame maka illa. Amma mutane suna cewa suna samun dace, amma ni kan gaskiya na asibiti na fi amfani da shi.
Sautari mutane kan sha magani ba tare da shawarar likita ba, yayin da ake shan maganin gargajiya ba tare da kayyade ma'aunin mazubi ko yawan da za a sha ba. Ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya bayyana irin illolin da ke tattare da shan magani ba bisa ka'ida ba.
To shan magani ba akan ka'ida ba, ko na gargajiya ko na bature, yana da illoli da yawa. Zai iya lalata ɓangarori na jiki musamman ƙoda da hanta, zai iya yi wa zuciya lahani, zai iya ƙwaƙwalwa lahani, zai iya lalata jini, zai iya lalata kowane ɓangare da aka sani na jiki. Ba kuma lallai wani lokacin ma a gane cewar abin da ya kawo hakan ba kenan.
Idan za a iya tunawa, hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta Najeriya NAFDAC ta yi gargaɗi kan shan maganin ganye don gujewa yawan mace-macen da za a iya kaucewa. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama 'yan Iran aƙalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar, wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran tun cikin watan Satumba, lokacin da Masa Amini, makurɗin Iran, ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran da zargin take dokar ƙasar ta saka suturar mata mai tsauri. A farkon wannan wata, Iran ta zartar da hukuncin kisa a kan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a ƙoƙarin mulkushe jama'a, lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro. A wani rahoto a jiya Talata, kungiyar kare yancin ta IHR ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci, ciki har da wasu 11 da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa. A hali da ake ce kuma a jiya Talata, hukumomin Faransa suka gudanar da bincike akan kisan kai na nutsewar wani dan kasar Iran a birnin Lyon da ke kudu maso gabashin kasar, wanda ya faɗa a kafar sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don ya janyo hankalin duniya akan yadda ake murkushe masu zanga-zanga a Iran. Da yammacin ranar Litini ne aka ga Muhammad Muradi mai shekaru 38 a cikin kogin Rhone wanda ke kurara a tsakiyar birnin Lyon. A cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a sakayata, tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya ƙoƙarinsu amma sun gaza ceto ran Muradi a gabar kogin. Muradi ya kafe wani bidiyo a shafin Instagram yana mai cewa zan nutse a cikin ruwa don na janyo hankalin duniya akan cin zarafi da ake wa masu zanga-zanga a Iran tun bayan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran saboda take dokar kasar ta saka sitirar mata mai tsauri. Muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan.
Da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin ya mai da hankali a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma a yau za mu yi dauraya ta ƙarshe. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan Maris, akala shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zamansu a wannan zamani, kuma mun karbi bakuncin barista Hassana Mai Riga Tila da barista Sa'idu Sa'ad wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan maudu'in.
Ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai ga doka ne iyaye suke, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan dakance, because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renar yara
wanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba, wato ita al'ummar mata lalace ne gabaki ɗaya. Wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta, ba zan ce wannan gender issue ba ne, kuma sai al'ummar ta za mu iya gyarawa. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da dokoki. Akan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ce ba in Najeriya ba, ce kika dauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci, sai ki dauka kasar ba a crime. Amma babban matsalar mu mun rasa abinda ake cewa structure da institution.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kamar a ce an yi rafin yarinya, kin ce za a ba ta counseling. Babu counselors, babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa ba. Kin ga doka ta zama banza kenan.
To barista, menene ra'ayinki? Mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu, amma su suke tauye yancin yan uwansu mata. Kina da kishiya, ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa, amma sai aka wayi gari sabagen kishi da mugun hali muka shiga kashe juna. Ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su. Shi yasa aka fadi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halaka, wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai ta fi Iblis. Akwai kes inda muka taba samun shi a Bauchi, inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata, sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata, sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta, sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro, haka haka daddatsai hannayen duka biyu aka hada shi da gawa. Aure ba dole bane, a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool,
wato hul'i.
In kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba, akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba, ki kara gaba. Menene na kisa? Kuma wani abun da na lura da shi shine, in kai mara galihu ne to kai ne shari'a zai fada kanka, amma masu san da su ne shari'a bai taba fada kansu. Ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu, ai musu hukunci. Kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death, wato shari'an kisa kisa ne. Sannan kuma a penal code ma akwai provisions.
Sannan a ranar 27 ga watan Afrilun bana, mun karbi bakuncin Jummai Madaki ta mai aikin sa kai a jihar Plateau, Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu, mai baiwa ma'aurata shawara da Jamila Nasidi Siraju, wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi, inda Jummai ta fara da yin bayani irin cin zarafin da Mercy, wata baiwar Allah da
mijinta ya halaka ta,
ta fuskanta.
Da na samu kaina ina ta da murya game da haƙƙin mata, in kuma bar nan ban talhona, haka ne na sami labarin Mercy, sai na kama hanya zuwa asibiti, amma kamin kai asibitin ta mutu. Nan da nan na kira Fida, wato kungiyar mata loyoyi, da kuma na watch kungiyar mata jaridu, da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun. Da isowa gidan na sami mamar mijin Mercy da sauran yan uwa, da na yi tambaya me ya faru, suka ce su dai ba su sani ba, sun dai ji ihu da dare amma kuma ba su fito ba. Da na tambaye su dalilin rashin fitowansu, ba su bani ansa ba, amma kuma da suka fita suka shiga ɗakin ta, suka same ta da hanjinta a hannu, kuma talhonta mai gidan ya gudu da shi. Sai na nufi gidan iyayen Mercy, a nan na ji kan labarin. Ashe cikin shekaru 9 na aurenta tana samun damuwan duka ba kaɗan ba. Muka sake tambaya, ashe ma iyayen mijin ba su faɗa wa police ba. So Fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai reportu wajen police.
Malama Ummul Khair,
zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure.
Wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta, amma har yanzu Allah bai sa an samu maslaha ta ba. Abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam. To amma duk muhimmancin shi bai yi ya rayuwar dan adam din ba. Ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana rayu. So kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin aurensu, za su iya tattalin shi ne idan suna da rai. Daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali, to ki san cewa cin zarafi zai iya shigowa. Abu na biyu kuma, idan dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi, to ki san cewa abu na gaba kaɗan da zai tafi shine duka. Shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar ɗaya ko duka biyu.
Malama Jamila, me zaki durawa kan bayananta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai?
Cin zarafi from now experience din kamar makamai da shi ya zama normal a cikin zarafin ƴa mace. Ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin cika koma ki koma gida ki haƙuri, to zaman da dadi ba dadi baka isa kai magana ba, kullun ƴa mace ita take dauka shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne. Kamar ni da aka fara mahaifiyarsa na fara gayawa ta hana ni in fada a gida, akai na biyu nace a'a, din namijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata, ya ake ciki, me kuke so, ya za a yi, to wannan red flag ne, signs of abuse ne. Maganan ya zama dole sai kai, in baka yi ba to ba za a yi maka ba, abuse ne. A sa maka wa'ansu irin dokoki, kana zauna a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ka gansu, kawai ne kai focusin kuke zaman aure nake.
To a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin Bankin Duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga kangin talauci, wato Nigerian Women Project. Wata mata wacce take zaune a garin Agayi, Aisha Tulare Abubakar, wacce ta ci gajiyar shirin ga labaranta.
Da mijina ya rasu da ci da sha wani lokaci dai da abu makaranta yara ya zama wahala, sai na gan watan da take sakanga, sai na ce to dan Allah ko za ta koya min. Tunda ta san labarin sai ta fara koyar min. Na yi kaman wata 5 zuwa 6 tunda ban da kayan aiki na kaina, sai na fara yi. Sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake bada aya a machine, to lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar. Daga nan sai muka yi labari shirin gan da muke yi, sai na shiga kowane mako muna zama so daya, sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana, sai na ranta kudi daga akwati 18,000 dan an ce mana za mu yi ranta so uku sa, sai na je na saya second hand machine. Wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo 60,000. Yara suka ce kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku, sai na sayi machine. Dama kuma na fara zuwa makarantu na ce ina yin saka ga makaranta masu saka sauran kudin, sai na je na sayo zare.
Wani kokari kike yi dan ganin cewa ki koyi da wasu irin sana'ata?
Na shiga makaranta na ce a kawo min yara zan koyar da su, to kowani sati ana turo mai yara so biyu cikin mako daya.
Shi ma Hakim Kamba Musa Suleiman Ija, magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zazu Suleja, ya bayyana nasarar da shirin ya haifar.
Akwai dan uwa ya zo mana da wannan program din, ya yi mana bayanai game da program ya kunsa, kuma suna neman mata mu su karɓe shi a mujibi don kun san mata mu su amfana, mu ma za mu amfana. Aka tabbi word to word ne mana fi sa wasu wurare. Abin farko da muka samu shine gudumawa da World Bank ta ba kowane mace kuɗi aka ba su, sun ci gaba da sana'ansu, sun taimaka mana da mata mu zasu zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo.
Fada mata ba guri ne da mutane suke zuwa don kawo kudi
kore
ko su irin da kake ta ake yawan kawo maka da yayi al'amarin kuma yake yanzu da aka samu wannan canji.
Ai da ma rashin yake kawowa, mai gida bai kawo abinci ba, ba abu da za a ci, ba a tafani, yara an kore su a makaranta, mata suna albarzanci da sun samu abin yi. Kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida, yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ban biya kuɗin makaranta ba ko fice ko wani abu, uwa ta ɗauki kuɗi ta bayar kafin mai gida ya dawo, ba su taimaka mana ba.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴa mace a wannan shekara ta 2022, amma zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aron rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekarar ta 2022, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa muli lafiya.
A gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Zubara matsayin zirin namu na wannan makon ne da zirin ikonomi ita kasar jamhuriyar kamaru an da na rubuta mana cewar hukumar kasuwanci na kasar ta bangaren ministan ilimin cinikayya na kasar jamhuriyar kamaru sun ce gwamnati za ta yi odar tun miliyan 4,200 na sukari daga kasashen italy domin sauƙaƙawa farashin sukarin a kasar jamhuriyar kamaru wanda al'umma suke amfani da shi sai kuma jaridan The Guardian Post ita kuma ta shaida mana cewar iyaye mata 3,000 ne suke mutuwa a kasar jamhuriyar kamaru a kowace shekara domin kamuwa da cutar nan na sankarar mama kamar yadda wata kungiyar likitoci ta kasar jamhuriyar kamaru da na kasashen ɓetare suka tantance a wannan shekarar na 2022 nan sai kuma jaridar Ekaho Sante wanda ita kuma ta ce yara da ke kamuwa da cutar yunwa a kasar jamhuriyar kamaru sun kai kimanin kashi 12.8 cikin 100 domin rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. Kungiyar masu kula da abinci mai inganci a kasar jamhuriyar kamaru kamar kungiyar FAM da kuma MINADER da FAO da kuma PU har da ACF su ne suka fitar da wannan rahoton na shekarar 2022 nan. Jaridar Luwa da Sahel kuma ta ce a babban jami'an da ke birnin Garwa ministan ilimi mai zurfi ya naɗa waɗansu sabbin fuska waɗanda su ne za su jagoranci jami'ar ta birnin Garwa. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour wanda ita kuma ta bayyana mana cewar kamfanin da ke ta ce manja a kasar jamhuriyar kamaru ta yi alkawarin cewa za ta tace tun 180,000 a wannan watan kamar yadda kungiya da ke kula da tace man kwakwa agro industrial convent suka yi alkawari saboda tsadar man girki da jama'a ke amfani da shi na yau da kullum a faɗin kasar jamhuriyar kamaru. Hakan ya samo asali ne tun da kasar rasha ta aukawa kasar ukraine shi ne kayayyakin masarufi farashin su yi tashin gwauron zabi a faɗin kasar jamhuriyar kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar amurka daga kasar kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ana fargaban kimanin 'yan ƙabilar Rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin Bangladesh zuwa Malaysia a farkon wannan wata, yayin da wani jirgi ɗauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kaɗa shi zuwa gabar tekun Indonesia a ranar Litinin. Mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar 'yan gudun hijiran take faɗi sun nutse. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan ƙasashe da suka amince da iyakance farashin mai da ƙasashen yammacin duniya suka ɗora wa man Rasha, matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Dokar umarnin shugaban ƙasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje, muddin kwanta ragin ba da mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice. Lissafi na ƙara zama damuwa, satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa. Fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne kungiyar 'yan tawaye M23 suka kashe a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, kungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja, a cewar rahoton na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin Rushuru na lardin Kivu ta arewa na Congo, inda M23 ta kwace yankin. Ana sa ran buga rahoton a wannan mako.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti da bada umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.